الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 12 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan 12 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya dan uwa ke fada cewa menene hukuncin keɓantar ranar Juma'a da yin sadaka keɓance ranar Juma'a da yin sadaka baya dacewa ko ma mu ce kwata-kwata baya halatta domin akwai hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna mana haramcin keɓantar ranar Juma'a da wata ibada ibadar da ba Allah bai keɓance ta da wannan rana ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku azinci ranar Juma'a ita kadai sai dai idan kun azinci yini gabaninta ko kuma kuna da nihin azuntar yinin da ke bayanta sai dai ka azinci Alhamis in ka azinci Alhamis to zaka iya azuntar ranar Juma'a ko kuma in ka azumci ranar Juma'a to ya zama tilas a kanka ka azumci ranar Asabar domin ka fita daga cikin wannan hali haka kuma sai yake cewa kada ku keɓanci ranar Juma'a wato da tsayuwa ku ce sai a daren Juma'a za ku yi nafilfili a cikin dare maza Allah ya ce kar ku keɓanci ranar Juma'a kaga wannan hadisi ne ingantacce wanda yake nuna mana yake tabbatar mana da haramcin keɓantar ranar Juma'a da yin azumi haka nan keɓantar daren Juma'a game da wato yin kiyamul layl da kace sai daren Juma'a to haka keɓantar ranar Juma'a da yin sadaka cewa sai ran Juma'a mutun zai wannan kwata-kwata baya dacewa kamar yanda ya zame ma mutane al'ada ba komai bai kai su haka illa kasancewar jahiltar karantarwa ta addini zaka ga ranar Juma'a tunda sassafe tunda jijjihi zaka ji yara hayaniyar yara za su falkar da mutun daga barci masu yawon neman sadaka daga wannan kofar gida sun je kofar wannan gida kuma sadakar ga ta kala-kala wata ta halawa wata ta madara wai madara ce ake kada ake baya wasu kuma kasancewar zaka ga sadakar waina wasu abubuwa dai na daban wani kuma kuli-kuli da wasu abubuwa wanda kawai duma da masu suka keɓan suka lakanta musu irin wannan sadaka daban kala-kala daban-daban keɓance ranar Juma'a da yin sadaka wannan bai halatta domin wuzawwa da wani abu ne a cikin addini ma'ana ibada ce aka bata lokaci lokacin da ba Allah ya bata ba ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani ba su ɗaya ba su biyu ba ba wanda ya isa ya ba ibada lokaci face Allah ko manzonsa duk wanda ya ce a lokaci kaza idan aka yi wata ibada tafi to sai ka zo da dalilin da ya nuna cewa wannan ibada a lokaci kaza ne tafi don haka kofa bude Allah ya umarce mu da yin sadaka duk a lokacin da kake da halin yin sadaka a cikin dare ko rana bakin gwalgwadon duk abin da Allah ya hure maka zaka iya yin sadaka da shi. Don haka dai a takaice, wannan sadaka keɓance ranar Juma'a da yin sadaka wannan a nisance shi ya saba ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma har ma zaka ga wata madarar da ake sadaka da ita wai yara marabaki yake ba, sai a ce yara marabaki da sauransu. Duk da cewa mai yiwuwa almajirai suka koya musu cewa masu yawon daren Juma'a da albarkar safiyar Juma'a, mai yiwuwa sun suka karantar da su akan wannan, ba maganar safiyar Juma'a ko daren Juma'a. A duk lokacin da mutum yake da halin yin sadaka an shar'anta masa yi, ba sai daren Juma'a ko kuma safiyar Juma'a. Wani dan uwa yake bani labarin, wai almajira ce ta zo take bara, aka yi dace da wani dan giya take bara tana daren Juma'a, sai ya ce ba garrama aka miki ba, gaya mu menene aka yi a daren Juma'a. Shi ta gaya masa menene aka yi a daren Juma'a. Ka gani? Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun gama wato littafin da ke bayani game da ladabban bacci, wanda babi na ƙarshe a littafin shine baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen mafarki. Hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin Abu al-Asqa, shine Wasila ibn al-Asqa, Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa, cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, inna min a'zamil fira, manzon Allah ya ce lalle yana daga cikin mafi girman ƙarerake, an yadda iyar rajulu ila gairi abihi, da mutum zai yi da awar wani wato wanda ba mahaifinsa ba, ma'ana ya danganta kanshi ga wanda ba mahaifinsa ba, kuma da gangan ya san ga mahaifinsa sai ya ce a wani ne mahaifinsa, ba dan komai ba, kawai so yake ko ya kyamaci wancan mahaifin nasa saboda wani talaucinsa ko wani abin da ya kama da haka. Galibi wanda suke kyamar mahaifansu suna kyamar su ne saboda wata illa ta talauci ko wani abu wanda yake na daba. Shine yace inna min a'zamil fira, lafazin al-fira jam'i ne na firya, in aka ce firya wato ƙarya wadda take mai girma. Shine yace inna min a'zamil fira, manzon Allah yace lalle yana daga cikin mafi girman ƙarerake, an yadda iyar rajulu, mutum da zai yi kirari ila gairi abihi ga wanda ba mahaifinsa ba, yace wala ne babansa. Au, domin duk lokacin da mutum ya danganta kansa izuwa ga wanda yake ba mahaifinsa ba, tamkar ya ce Allah ya halicce ni ne da maniyin wani, kuma alhali Ubangiji ta'ala ko ya halicce shi da wani, shine sai ya ce au yura au yuriya ainahu ma lam tara, ko kuma mutum ya nuna ma idansa abinda bata gani ba, a takaice mutum ya ce yayi mafalki alhali bai yi ba. Domin ƙaryar mafalki ƙarya ce, kayan ka jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin hadisi ya gabata, ar-ru'ya minallahi wal-hulmu minash-shaytan, wato shi mafalki daga Allah yake, kyauta ce ta musamman da Allah yake ma bawa daga cikin bayinsa, ma'ana ni'ima ce ta musamman mafalki da muke yi. Domin aka ce ar-ru'ya shi ne kyakkyawan mafalki da mutum yake, amma duk mafalkin da yake firgitar da mutum ya razanar da shi, wannan ba a kiran shi ar-ru'ya, abinda ake kiran shi al-hulum. An gane ko? Wato shine kuma manzon Allah ya faɗa mana cewa daga shaytani ne. To duk lokacin da mutum yayi ƙaryar mafalki yace nayi mafalkin kaza alhali kuma bai yi ba, to wannan ya yanki ƙarya ne, ya jingina ma Ubangiji subhanahu wataala. Shine manzon Allah yace aw yuriya ainahu ma lam tara, ko kuma ya nuna ma idansa abinda bata gani ba, a takaice yace yayi mafalki alhali bai yi ba. Na uku sai yace aw yaqula ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma lam yaqul, ko kuma ya faɗi wata faɗa ya dangana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah bai faɗa ba, kace ai manzon Allah yace kaza alhali bai faɗa ba, don haka laifi ne mai girma, kuma wato abu ne wanda ya yaɗu a cikin jama'a. A yau sai ka ji mutum ya ce to ai manzon Allah ya ce kaza, kuma inda za ka tambaye shi ai na manzon Allah ya ce kaza, ba zai iya faɗa maka ba. yace manzon Allah ya ce kaza, kuma alhali kawai magana ce ta zo ta wuce, to duk abinda zaka jingina ma Allah ko manzon sa ka tabbata, ka tantance, ka tabbatar da cewa haka ne. Saboda jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda bai fada ba ya sha bamban da jingina ma wani, kamar yanda hadisi yake cikin sahihai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar aw kama qala. Manzon Allah yake ku san da cewa yi mini ƙarya bai zamanto ba kamar yi ma wani ƙarya. Manzon Allah yake duk wanda ya yanki magana yace ni na fada ya mun ƙarya, manzon Allah yake to da ganganci yace yayi maza ya kama mazaunin sa a gidan wuta, ma'ana tuntuni ya kama mazaunin sa a gidan wuta, waliyazu billahi. Dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zana mana jingina masa abinda bai fada ba, to wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙarairaki guda uku. Shine yace aw yaqula ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul, ko ya fada ga manzon Allah yace ya fadu wata fada ya dangana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhali manzon Allah bai fada ba. Domin in kace manzon Allah ya ce kaza alhali bai fada ba, to wannan ƙarya da ka masa ba ta taka burki a kansa, za ta isa ga ubangijin da ya aiko shi. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya furuci game da san zuciya, duk abin da yake fada wahayi ne wanda ake turo masa daga wajen ubangijin sa subhanahu wataala. Kuma duk lokacin da kace manzon Allah ya ce kaza alhali bai fada ba, to ka san da cewa ka shar'anta ma muta jama'a wani abu na addini abinda Allah bai shar'anta musu ba, in ma ka halitta musu abinda Allah ya haramta musu, ko kuma ka haramta musu abinda ubangiji ta'ala wato ya haramta musu, ko kuma ka haramta musu abinda ubangiji ta'ala ya halitta musu. To dan haka waɗannan su ne manyan laifuka guda uku, ma'ana manyan ƙarairaki guda uku. Don haka malam ya zo da wannan hadisi don ya nuna mana ƙarya ta mafarki ba ƙaramin laifi ba ne, wanda ya zama wajibi mutum ya tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda irin wannan laifi yawan sallah ko azumi ko zakka da sauran ayyuka na ibada ba sa kankare wannan laifi. Iya abin da ke kankare wannan laifi shine kyautata tuba ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. Za mu tashi littafi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala kitabus salam babu fadlis salami wal amri bi ifsha'i. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wa qala ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Wa qala ta'ala وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. وَقَالَ تَعَالَى هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ. مالم الله يجي kansa ke fada wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen sallama. Mallan sai babi na farko alittafi shine babu fadlis salami wal amri bi ifsha'i, baban da ke bayani game da fadala ta yin sallama kuma da umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yada sallama tsakankanin mu jama'a ta mu'minai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu cewa mu yada sallama tsakankanin mu, kamar yanda zamu iske hadisin a karkashin baban. Wato ita wannan kalima ta assalamu alaikum kalima ce wadda ta kunshi kukuta game da dukkan wani aibi, wato neman kare kai game da duk wani aibi a nan duniya kuma da makoma lahira. Don haka aljanna ubangiji ta'ala ya ambace ta da cewa darus salam, gida na aminci, domin duk wanda ya shiga aljanna ya kubuta game da duk wani aibi da duk wani tawaya da duk wani ja da baya, duk wani nakasa, duk wanda ya shiga aljanna to ya kubuta game da duk wani aibi. Dan haka ubangiji ta'ala na fada a can cikin suratu Yunus, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, wallahu yad'u ila daris salam, ubangiji ta'ala na kiran bayinsa zuwa gidan aminci, ita ce aljanna. Assalamu anan bi ma'ana assalama, shine kubuta game da duk wani aibi. Ko kuma wallahu yad'u ila daris salam, ubangiji ta'ala na kiran bayinsa zuwa gidan sallama, domin a aljanna mala'ikun Allah sukan leko ta kowace kofa suna ma mu'mine sallama, kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa, wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fanima uqubad dar. Ko kuma wallahu yad'u ila daris salam, ubangiji ta'ala na kiran bayinsa zuwa gidan shi, domin assalamu suna ne daga cikin sunayen shi. Kenan ita wannan aya tana da ma'ana uku. Wallahu yad'u ila daris salam, ubangiji ta'ala na kiran bayinsa zuwa gidan aminci, ita ce aljanna. Ko kuma wallahu yad'u ila daris salam, ubangiji ta'ala na kiran bayinsa zuwa gidan sallama, domin mala'iku suna ma ɗan aljanna sallama ta kowace kofa idan suka leko. Ma'ana ta uku kenan, wallahu yad'u ila daris salam, ubangiji ta'ala na kiran bayinsa zuwa gidan shi, domin assalamu suna ne daga cikin sunayensa. Don haka in aka ce assalamu, kenan wannan addu'a ce kake ma dan uwanka musulmi da cewa Allah ya kubutar da shi game da duk wani aibi da duk wani kunci da duk wani kangi. To shine anan malam yazo mana da ayoyi daban-daban. Aya ta farko fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratul nur, ya ayyuhallazina amanu, ubangiji ta'ala ya ce ya ku muminai, ma'ana ya ku waɗanda kuka gaskata ubangijinku, kuka gaskata manzanninsa, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, ubangiji ta'ala ya ce kar ku sake ku shiga wasu gidaje wanda ba naku ba, haka kawai ka kutsa kai cikin gidan da ba naka ba, hatta tasta'nisu, ubangiji ta'ala ya ce sai kun nemi izini, wa tusallimu ala ahliha, kuma ku yi sallama ga masu gidan. An gane ku? Wannan ladabba ne na shari'a ta musulunci. Allah yake ladabtar da bayinsa muminai, ladabba na shiga gida. In zaka shiga gidan da ba naka ba, to akwai abubuwa biyu waɗanda suka zama wajibi a kanka. Abu na farko shine yin sallama. Idan ka yi sallama an karɓa maka, to abu na biyu shine ka nemi izini. Neman izinin sai ka ce shin na shigo ni ne wane, shin na shigo ni ne wane. Ka ambaci kanka da sunan da aka fi sanin ka a gidan. In ma kana da wata sana'a wadda aka kafi shahara, ni ne mai sayar da kaza, ni ne mai kaza. Idan an ce ka shigo, ka shigo. Idan aka ce a koma, to kar ka samu damuwa ka koma. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum, idan an ce ku koma, to ku koma shine yafi tsarkaka gare ku, dan kada ku shiga gidan jama'ar gidan da ba a ba ku izinin shiga ku dau laifi. To dan haka shine anan Ubangiji ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu, ya ku mu'minai, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, kar ku sake ku shiga wasu gidaje gidajen da ba naku ba, hatta tasta'nisu, sai idan kun nemi izini, wa tusallimu ala ahliha, kuma kun yi sallama ga masu gida. Wato wawun anan la taqata bitarti, baya nuna cewa sai ka nemi izini da farko sannan zaka yi sallama, a farko sallama ake yi, kamar yadda zamu iske kaifiyar yadda ake neman izini, yadda wani ya zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a farko sai ya nemi izini, shin in shigo, manzon Allah yace ma khadiminsa je kaka faɗa masa yayi sallama da farko sannan daga baya ya nemi izinin. Sai wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta je kunnan shi, kafin dan aikin ya je sai yayi sallama, sannan sai ya ce a adkhul, shi in shigo, aka ce manzo Allah ya ce masa shigo. Haka wani ya zo wajen Ibnu Umar, Allah ya kara masa yadda, sai ya nemi izinin shiga kafin ya yi sallama. Ibnu Umar ya ce karka shigo, sai ka yi sallama. Sannan ya yi sallama, ya nemi izini, sannan Ibnu Umar ya ce masa shigo. Dan haka anan da yace hatta tasta'ani su, sai kun nemi izini, wa tusallimu ala ahliha, kun yi sallama ga masu gidan. Ba aya ba tana nihin cewa sai ka nemi izini sannan daga baya ka yi sallama, a sallamar ita take gabatar neman izini. Shi kuma neman izinin, kamar yadda zamu iske su uku ne mutun yake nema. Bayan ka yi sallama an karba maka, sai ka ce ni ne wane, shin na shigo, idan ba a ce ka shigo ba aka kyale, sannan sai ka ƙara faɗa ni ne wane shin na shigo, idan ba a baka izini ba sai ka yi na uku, a na uku in ba a baka izini ba sai ka juya ka tafiyarka. Sannan aya ta biyu a baban shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fa iza da kaltum buyutan, Ubangiji ta'ala ya ce in kun shiga wasu gidaje, fasallimu ala anfusikum, wato ku yi sallama ga kawunanku. Me ake nihi ga ku yi sallama ga kawunanku? Shine kuma masu gidan sallama, domin in kama dan uwanka musulmi sallama, ka tabbata kanka kama, domin amfani yi masa sallamar zai dawo kanka. Tahiyyata, duk da cewa wasu malamai suka ce fasallimu ala anfusikum, kamar misali ka shiga gida wanda babu mutane a ciki, to kai sallama ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, kamar yadda wasu malamai suke faɗa, alhali ko babu wani dalili akan haka. Fasallimu ala anfusikum, kuma kanku sallama, ma'ana kuma masu gidan sallama kenan, in kun musu sallama amfani yin wannan sallama zai dawo kanku. Tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba, wato gaisuwa ce daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, gaisuwa ma'abuciya albarka wadda take daddada, Ubangiji ta'ala ne ya shar'anta muku. Duk gidan da ba naka ba in zaka shiga kai sallama, ita yin wannan sallama wato gaisuwa ce ta musamman wadda Allah ya shar'anta mana daga gunsa, kuma gaisuwa ce ma'abuciya albarka, kuma sannan gaisuwa ce wadda take daddada. Me yake nuna mana cewa gaisuwa ce ma'abuciya albarka? Saboda duk wanda ya yi sallama yana da lada na musamman da Allah ya keɓance masa, kamar yanda wani ya yi sallama ya ce assalamu alaikum, maza Allah ya ce ashara, wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, maza Allah ya ce ishiru, wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, maza Allah ya ce salasu. Kaga gaisuwa ce wanda in kayi kana da lada na musamman da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada maka, kuma gata da daɗin ji ka ce ma ɗan uwanka assalamu alaikum, ma'ana amincin Allah ya tabbata akan, ma'ana Allah ya kubutar da ku game da duk wani aibi da duk wani abin da kuke ki kuke kyama. Akwai kalimar da ta wuce wannan, addu'a ce. Sannan aya ta uku shine fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa iza huyitum bi tahiyyati, Ubangiji ta'ala ya ce idan an gaishe ku da wata gaisuwa ta musamman, fa hayyu bi ahsana minha, Ubangiji ta'ala ya ce ku gaida wanda ya gaishe ku da mafi kyawun gaisuwar da ya muku, aurduha, ko kuma ku maida masa kwatancin gaisuwar da ya muku. Ba mu da wata gaisuwa a musulunci illa wannan gaisuwa da Allah ya azurta mu da ita, wanda gaisuwa ce ta ƴan aljanna assalamu alaikum, ita ce Allah yake ne, ba wata gaisuwa ta al'ada ba. An gane ku? Tare da cewa gaisuwa ta al'ada ba laifi bace, amma gaisuwa ta shari'a ta fara gabata. In ka ce assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullah, to ba laifin an karba ma sallama, ina kwananku, ya gida lafiya, ya gajiya, ya ayyuka, wannan duka ba laifi. Amma ba haka ba kawai, ina kwananku ta zo da farko ba tare da sallama ba, sallama ita take gabatar komai. Shine yace wa iza huyitum, Ubangiji ta'ala yace in an gaishe da ku bi tahiyyatin, da wata gaisuwa ta musamman, fa hayyu, ku gaida wanda ya gaishe da ku bi ahsana minha, da mafi kyawun gaisuwar da ya muku, aurduha, ko kuma ku maida masa kwatancin gaisuwar da ya muku. Misali idan mutun ya ce maka assalamu alaikum, to abin da ya dace kai kai masa sai ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi. An gane ko? Idan ku yace maka assalamu alaikum wa rahmatullah, to abin da ya dace ka ce masa wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan ku shi yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kai kuma sai ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Karin wa maghfiratuhu shi ma wannan ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamar yanda hadisi ne na Ibn Umar. An gane ko? Ibn Umar yakan ƙara wa maghfiratu ga duk wanda yace masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kaga shine anan Ubangiji ta'ala yace wa iza huyitum bi tahiyyatin, in an gaishe da ku da wata gaisuwa, fa hayyu bi ahsana minha, ku gaida wanda ya gaida ku da mafi kyawun gaisuwar da ya muku, kaga wanda yace maka assalamu alaikum ya tsaya anan to mafi kyawun gaisuwar da ya maka kace wa alaikum assalam wa rahmatullah idan ko yace assalamu alaikum wa rahmatullah to mafi kyawun gaisuwar da ya kamata ka masa sai kace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh idan ko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kace masa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa makfiratu shine yace auru duha ko kuma kumaida masa kwatancin gaisuwar da ya maka kwatancin abin da ya maka wannan wajibi ne bai ya halatta kai masa kasa da haka idan mutun yace maka assalamu alaikum wa rahmatullah to ba za ka ce ba wa alaikum assalam ka kyale tilas ne ka ce masa wa alaikum assalam wa rahmatullah in ma ba za ka ce ba wa barakatuhu to dole ka maida masa kwatancin gaisuwar da ya maka an gane ku in ko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to ka tabbata kai ya zama wajibi akan ka kace masa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ba za ka dakata ba wa alaikum assalam ka kyale ko wa alaikum assalam wa rahmatullah dole sai ka maida masa kwatancin gaisuwar da ya maka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu in ko yace assalamu alaikum to za ka iya ce masa wa alaikum assalam amma abin da yafi dacewa kace masa wa alaikum assalam wa rahmatullah ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kenan anan abin da muke so mu gane karawa mustahabi ne akan gaisuwar da mutun ya maka ka kara kai masa mafi kyawun tashi wannan an so ne amma maida masa kwatancin gaisuwar da ya maka wannan kuma farilla ne in yace assalamu alaikum kace wa alaikum assalam ko assalamu alaikum sai kace wa rahmatullah kace wa alaikum assalam wa rahmatullah in ko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai kace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu kuma mun fada mun maimaita ba so dai ba so bi ba qara ta'ala wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yazo da ziyadar ta'ala wannan hadisi bai inganta ba yana cikin al-mujam na al-imam al-qabrani an gane ku dan haka mutakaita a iya inda Allah ya tsida mu bakin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala lafazi ne mai kyau amma da yake bai tabbata ba a shari'a kara shi a cikin sallama to wannan baya dacewa mu kara domin yin haka shiga gaban Allah ne da shiga gaban manzansa domin hadisin baya zama hujja hadisi ne bai yi sannan aya ta hudu a baban shine fadar Allah subhanahu wata'ala hal ataka hadisu baifi ibrahim al-mukrami ubangiji ta'ala yace shin wato ko labarin bakin ibrahim alaihi salam baki waɗanda suke masu daraja shin labarin su ya zo maka idza dakhalu alaihi waɗannan baki yayin da suka shiga wurin ibrahim alaihi salam faqalu salama sai suka ce masa muna yi maka sallama sallama ainu sallimu alayka salaman qala ibrahim alaihi salam sai yace salamu amincin Allah ya tabbata akan su sun gaishe da shi da jumla fi'iliya ma'ana nusallimu alayka salaman muna maka sallama sallama shi kuma sai yace salamu ma'ana salamun alaykum wanda gaisuwar da ibrahim alaihi salam ya musu ta fita su saboda ita jumla ismiya ta fi jumla fi'iliya ita jumla ismiya tana nuna dawwama da dorewa akan wannan ma'ana amincin Allah ya dawwama akan ku shine yace salamun ma'ana salamun alaikum amincin Allah ya tabbata akan ku kaga ita wannan sallama kaga kakanmu ibrahimu alaihi salam ko mu ce babanmu ibrahimu alaihi salam kamar yanda ubangiji ta'ala yace millata abikum ibrahim to ibrahimu alaihi salam mala'ikun da Allah ya turo masa sun masa sallama kuma ya maida musu sallama kenan wannan yana nuna mana sallama ba kan mu faru waɗanda suka gabace mu ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta musu wanda zamu iske hadisi wanda yake tabbatar mana asalin wannan gaisuwa mun samu ta tun daga babanmu na farko shine annabi adam alaihi salam domin gaisuwa ce ta yan aljanna wanda Allah ya jaddada mana wannan ni'ima ya azurta mu da ita har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa a cikin hadisi ingantacce yana bayyana mana na daga cikin abin da yahudawa suka gune mana suke mana hasada wato ita wannan sallama da Allah ya azurta mu da ita domin gaisuwa ce ta yan aljanna tun a duniya ubangiji ta'ala ya azurta mu da ita shine anan Allah yake faɗa hal ataka hadisu baifi hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-Mukrami, shin wai ko labarin bakin Ibrahim, baki wadanda suke masu daraja, wannan labari ko ya zo maka? Ai tabbas labarin ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idh dakhalu alaihi, yayin da wato za su shiga ga Ibrahim alaihi salam, faqalu salama, sai suka ce masa muna maka sallama sallama. Qala, sai Ibrahim alaihi salam ya amsa musu yace salamu, kuma amincin Allah ya tabbata akan ku. Kaga wannan tana nuna mana in zaka shiga gidan wani kai sallama, in kai sallama shi ma kuma ya karba wannan sallama. Wa ana Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayyul islami khayr, qala tu'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alayhi. Wa ana Abi Hurairah radiyallahu anhu 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يهيونك فإنها تهيتك وتهية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فزادوه ورحمة الله متفق عليه. وعن أبي أمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بإيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العائس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. متفق عليه. هذا لفظ إهداء روايات البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تهابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تهاببتم أفشوا السلام بينكم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وعن الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تصوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نقدو من أجل السلام فنسلم على من لقيناه. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. واتو حدثن ده مالن يشغو ده سو ا قرقشن بابن حديثي نا فرقو حديثن عبد الله بن عمرو ابن العاص الله يقرا مسي يدا كي فدا للي وني متين يا تنبيه منزان الله صلى الله عليه وسلم يچي مسا ايل اسلام خير يچي يا رسول الله وي وچه تاداچي daga cikin tadudin musulunci tafi kowace. Ma'ana, wace ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u na musulunci tafi kowace ɗabi'a? An gane ko? Nan me zaka kaddara ayyu khaslatin min khisalil islami khair, ko kuma ayyu khisalil islami khair? Ma'ana, wace tada ce daga cikin tadodin musulunci tafi kowace? Tambaya yake a nuna masa abin da yafi komai daga cikin musulunci. Qala, sai manzo Allah ya ce masa tu'imu at-ta'ama, wato ka ciyar da abinci ga mabukata, ma'ana mabukata ka sayi abinci ka basu. Abu na farko abin da yafi komai a cikin musulunci, ciyar da abinci yana da matukar mahimmanci. Ubangiji ta'ala ya zano mana sifofin muminai wanda ya tanada musu gidan aljanna su ne masu ciyar da abinci, kamar yadda yake cewa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nud'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahum llahu sharra dhalika alyawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Kuma haka can Ubangiji ta'ala ya bayyana mana ciyar da abinci sababi ne wanda ke sanya bawaye ketare siradi a ranar kiyama, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa falaqata hamala aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw iqami fi yawm aw iqamu fi yawmin zimas gaba yatiman za makraba aw miskinan za matraba. Ciyar da abinci sababi ne wanda yake fitar da bawa game da duk wani kunci a rayuwarsa, haka kuma zai kare shi game da kunci na yinin alkiyama. To shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa cewa abin tada da tafi kowace tada daga cikin tadodin musulunci shine ciyar da abinci. Manzo Allah ya ce masa tudimu qa'ama, wato ka ciyar da abinci ga mabukata. Abu na biyu sai ya ce wa taqra'u salama, kai sallama ala man arafta ga wanda ka sani, wa man lam ta'rif da ma wanda baka sani ba. Indai ka fahimci cewa musulmi ne to ba sai ka san shi ba, an gane ko, kai masa sallama. Shine yace wa taqra'u salama, kai sallama ala man arafta ga wanda ka sani, wa man lam ta'rif da ma wanda baka sani ba. Kaga anan ya kamata mu fahimci a ce ashe ita sallama ba ta da alaka da cewa sai na san mutum. Indai ka fahimci dan uwanka ne musulmi to an shar'anta maka kai masa sallama. To wannan hadisi yana nuna mana fadlar yin sallama, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya ta alayi na biyu daga cikin abubuwan da suka fi komai a cikin karantarwa ta addinin musulunci. Kuma wannan yana nuna mana ya da sallama tsakankaninmu, sawa'an mun san mutum ko ba mu san shi ba, da zarar mun hadu da shi mu yi masa sallama. Sannan hadisi na biyu a baban hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ke cewa lamma khalaqa Allahu ta'ala Adama alaihi salam, yayin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci bawansa annabinsa annabi Adam alaihi salam, qala Ubangiji ta'ala yace masa izhab fasallim ala ulaika, Ubangiji ta'ala yace masa je ka kama waɗancan jama'ar sallama. Wannan yana nuna kenan mala'ikun suna nesa da annabi Adam, da Allah ya halicci annabi Adam ya gama halittar shi sai ya ce waɗancan jama'ar je ka kai musu sallama, domin ula'ika ismul ishara ne lil ba'id, ga waɗanda suke na nesa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce masa izhab tafi fasallim ala ula'ika, ima waɗancan jama'ar sallama. Shine ya ce nafarin minal mala'ikati julusin, wato jama'a ce ta mala'iku suna zazzaune. Ubangiji ta'ala ya ce ma annabi Adam je ka kai musu sallama. Fastami ima yuhayyunaka, kuma ka saurari abinda za su gaishe ka da shi in ka musu sallamar. Ubangiji ta'ala ya ce ma annabi Adam ya tsaya ya saurara menene za su gaishe da shi in ya musu wannan sallama. Ubangiji ta'ala ya ce fa inna hatahiyatuka, gaisuwar da suka maka, to ka san da cewa ita ce gaisuwarka, wata hiyatu zurriyatik, kuma ita ce gaisuwar zuri'arka har izuwa kiyama. Faqala annabi Adam ya je ya iske wannan jama'a ta mala'iku sai ya ce da su assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata akan ku kamar yadda Allah ya umarce shi. Faqalu mala'ikun sai suka ce masa assalamu alayka wa rahmatullah, amincin Allah ya tabbata akan ka da jin kansa. Fazaduhu mala'ikun sai suka dada masa wa rahmatullah, kenan suka ce assalamu alayka wa rahmatullah, haka suka fada masa. To wannan yana nuna mana ashe in mutun ya gaishe ka da wata gaisuwa, ka gaishe shi da gaisuwar da ta fita shi, kamar yadda Allah ya ce wa izahu yitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, kaga shi iya abin da ya fada musu assalamu alaikum, su kuma sai suka ce masa assalamu alayka wa rahmatullah, amincin Allah ya tabbata akan ka wa rahmatullahi da jin kan Ubangiji. Fazaduhu sai suka dada masa kenan kalimar wa rahmatullahi bayan assalamu alayka. wannan hadisi yana nuna mana cewa wajibcin farawa da sallama, kamar yadda duk da cewa wasu jumhurin malamai sun tafi akan cewa farawa da sallama sunna ne, amma mayar da sallama wajibi ne. To amma wannan hadisi da wasu daga cikin hadisai suna nuna mana kanshi farawa da sallamar wajibi ne. Me yasa? Saboda anan umarni ne Ubangiji Ta'ala ya ma Annabi Adam alaihi salam, bayan Allah ya halicce shi yace je ka wajen waɗancan jama'a yi musu sallama. Kaga shi ko umarni in yazo daga Allah ko daga manzansa, to abin da yake fa'idantarwa shine wajibci. Sai an samu karina ko mu ce alamar da ta juyar da shi daga wajibci zuwa mustahabbanci. To anan Allah ya ce ma Annabi Adam je ka kai musu sallama. Kaga umarni ne Allah ya ma Annabi Adam, wanda umarnin wajibci yake fa'idantarwa. Kuma a ƙarshe Ubangiji Ta'ala ya ce fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyati, gaisuwa ce taka kuma gaisuwa ce ta zuri'arka, ƴaƴanka har izuwa kiyama. Ubangiji Ta'ala ya ce na shar'anta musu wannan gaisuwa. Kuma wannan yana nuna mana wato Ubangiji Ta'ala ya sanar da wato Annabi Adam kaifiyar yanda zai yi sallama. An gane ku? Tunda shi Annabi Adam bai san da Allah ya halicce shi, bai san komai ba. Haka ƴaƴansa duk wanda ya zo duniya yakan zo duniya bai san komai ba, sai bayan ya zo Allah ya sanar da shi abubuwa sannu-sannu. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, wallahu akhrajakum min buyutikum mahatikum la ta'lamuna shay'a. Ku san da cewa Ubangijinku shine ya fitar da ku daga cikin uwayenku mata, la ta'lamuna shay'an, ba ku san komai ba. Da Allah ya halicci Annabi Adam bai san komai ba, Allah ya sanar da shi wannan gaisuwa, yace waccan jama'a ta mala'iku je ka kai musu wannan sallama. Sannan wannan kuma yana nuna mana wato shine kasancewar wato umarni game da karantar da ilimi kuma da karbar ilimi daga masu shi. Kenan anan Allah ya karantar da Annabi Adam wannan ladabi daga cikin ladabba na musulunci, aka ce masa je ka kai musu sallama. Kaga wannan ana nuna mana duk abin da ƴan uwanmu suka jahilta na karantarwar addini, to mu karantar da su. Kuma shi ilimi akan ɗauke shi daga wajen wanda yake ma'abucinsa, wanda ya san shi. Kaga waɗannan mala'iku ne Allah ya ce je ka kai musu sallama, kuma ka saurari irin gaisuwar da za su ma. Gaisuwar da suka maka ita ce gaisuwarka, ita ce gaisuwar zuri'arka. Kaga mala'ikun Allah ku suna da ilimi, Allah ya sanar da su wannan gaisuwa da suka maida ma Annabi Adam. Kaga ilimi ne Annabi Adam alaihi salam ya karba daga wajen ma'abutan shi, saboda Allah ya ce masa saurari abinda za su faɗa maka. Abinda suka faɗa maka suka gaishe da kai, to shine gaisuwarka, shine kuma gaisuwar al'ummarka, zuri'arka. Kenan wannan yana nuna cewa ilimi ana karbar shi daga wajen masu shi, wanda aka san suna da shi a wajensu ake karba. Sannan hadisi na uku a baban hadisin wato Abu Umara, shine Al-Bara ibn Azib, Allah ya kara musu yadda ke faɗa, amarana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi saba'i, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu da wasu abubuwa guda bakwai. Abu na farko bi iyadatul marid, wato ya umarce mu game da gaida marar lafiya. Gaida marar lafiya haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi. Duk mutumin da kuke da sanayya tsakaninka da shi, ko kuke da alaka ta danganta tsakaninka da shi, in ba shi da lafiya to haƙƙi ne nashi kaje ka gaida shi. Ko mun kankantar rashin lafiya, kaje ka gaida shi, haƙƙi ne nashi akan mu. Kenan duk wani wanda yake musulmi, wanda ka sani da wanda kake da alaka da shi ta danganta, to anan in ba shi da lafiya haƙƙi ne nashi kaje ka gaida shi. Kuma sakamakon duk wanda yaje ya gaida marar lafiya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bai gushe ba a cikin lambu daga cikin lambuka na aljanna, ma'ana bai gushe ba yana cikin wata garka ta aljanna, yana tsinkar ƴaƴan itacen zuwa da dawowa. Kuma ya tabbatar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yaje ya gaida marar lafiya da safi, mala'ikun Allah 70,000 za su wuni suna roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala har a kai yamma. Idan da yamma ya je ya gaida marar lafiya, mala'ikun Allah 70,000 za su yi ta roƙa masa gafara ta Ubangiji har ya waye. Hadisi ne ingantacce. kuma ita gaida mara lafiya ba sai mutun ya kwana biyu ba, ana buƙatar daga mutun ya kwanta rashin lafiya ka je ka gaida shi, ba sai ya ringa tambaya ba ina wani. Sannan kuma shi gaida mara lafiya yana da lokaci, a keɓanci lokaci wanda yake mai dacewa, lokaci mai dacewa, domin akwai lokacin da in ka je gaida mara lafiya akwai takurawa, akwai kuntatawa. Don haka gaida mara lafiya yakan din sha bamban daga wani yanki zuwa wani yanki. Kaga kamar misali a yanayinmu a nan sassafe ko kuma daddare, amma zuwa gaida mara lafiya da rana tsaka wannan akwai takurawa. Don haka al-Imamu Ahmad Allah ya ji kansa, wannan daga cikin magabata ba, al-Imamu Ahmad yana cewa gaida mara lafiya ana zuwa ne daddare, ma'ana a je a gaida shi kafin a shiga bacci kenan. Sannan kuma yana daga cikin ladabba na gaida mara lafiya, daga zaran ka je ka gaida mara lafiya to karka zauna kai ta ma'ana karka zauna a gunsa kai ta hira. Abinda ake bukata da zaran ka gaida shi ka masa addu'o'in da ya dace ayi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, ka fita ka tafiyar ka. Allahumma sai dai in shi mara lafiyar ka fahimci cewa ya fi son ka ci gaba da zama a gunsa domin ya ɗebe kewa da kai, to ba laifi kana iya zama. Amma ba a buƙatar a zo a cika ɗakin da mara lafiya yake, da zaran ka gaida mara lafiya ka fita. Kuma haka yawaita ma mara lafiya tambayoyi, ka takura masa da yawan tambayoyi, wannan bai dacewa. Lallai ba laifi bane ka tambaye shi yaya jiki, yaya da dama wace matsala kake ji, wannan ba laifi bane ba. Amma na ka takura masa da yawan tambayoyi, wannan baya dacewa. Kuma in ya kasance mara lafiya yana cikin wani yanayi, to ba dole bane ba ma cewa sai ka ganshi, domin wani ya gani gaba zai yi ta faɗa ai wani yana cikin kaza ko yana cikin mawuyacin hali, waɗannan abubuwa duk ba su dace ba. Amma wanda zai iya kame bakinsa, kuma wanda ake kwaɗayin addu'arsa, yana iya shiga ya ganshi ya yi masa addu'a. Shine yace bi iyadatul mari, manzon Allah ya umarce mu game da gaida mara lafiya, sai yace wattiba'il janaiz, wato da raka gawa. Raka gawa shi ma haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi. Idan Allah ya ma dan uwanka musulmi rasuwa wanda ka sani ko kuma kake da alaka ta danganta tsakaninka da shi, to wannan raka gawar shi haƙƙi ne nashi akan ka. Sakamakon duk wanda ya raka gawa to yana da lada na musamman, ladan tamkar girman Uhud yake ga zinare. Tamkar a ce dutsen Uhud gaba ɗayansa ya rikida ya zama zinare, kuma a ce zinaren naka ne kai kadai, ka kashe wannan dukiya gaba ɗayanta a hanya ta ɗaukaka addinin Allah. Iya gulgwadon ladan da zaka samu idan ka kasance da gawa ka raka ta har aka binne ta. Ina daga cikin ladabi na raka gawa ƙarin fa'ida, in kana kan abin hawa gawa ta wuce gaba kai ka biyo baya. Idan ku kana ɗan ƙafa za ka iya tafiya ko ina ka so gaban gawa ko bayanta ko damarta ko hagunkinta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana. Amma duk wanda yake kan abin hawa dole ya yi haƙuri gawa ta shiga gaba sannan shi ya biyo baya. Sannan sai ya ce wata shimitil aɗis, wato da gaida mai atisha. Idan mutum ya yi atisha ya ce alhamdulillah, to haƙƙi ne nashi a kanka ka ce masa yarhamukallah, ma'ana Allah ya ji kanka. Idan ka ce masa yarhamukallah shi kuma sai ya maida maka sai ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum, yahdikumullahu wa yuslihu balakum shine ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ya ghafirullahu lana wa lakum, a'a yahdikumullahu wa yuslihu balakum, Allah ya shiryar da ku ya inganta halayen ku. In ma da yaren Hausa zaka faɗa zaka iya faɗa, in mutum ya yi atisha ya ce alhamdulillah sai ka ce Allah ya ji kanka, ko ka ce Allah ya maka rahama, shi kuma sai ya ce Allah ya shiryar da ku ya gyara halayenku. Shine ya hadikumullahu wa yuslihu balakum, Allah ya shiryar da ku ya gyara halayenku. Shine ya ce wata shimitil adis, da gaida mai atisha kenan ka ce masa yarhamukallah in ya ce alhamdulillah, wannan haƙƙi ne nashi akan ka. Amma in bai ce ba alhamdulillah to ba maganar ka ce masa yarhamukallah, sai in yayi godiya ga Ubangijinsa. Abu na hudu shine ya ce wa nasrul ba'ifi, wato da taimaka ma mai rauni. Duk wanda yake da rauni to ka taimaka masa, in wani haƙƙin shi ne aka danne ka taimaka masa game da fito da haƙƙinsa. In kuma yana da buƙatar a taimaka masa ne a farko kana da halin taimako ka taimaka masa. Rauni a nan yana iya kasancewa rauni ta ɓangaren jiki, yana iya kasancewa rauni ta ɓangaren dukiya, yana iya kasancewa rauni ta ɓangaren ra'ayi. mutumin da ba shi da dabaru da ra'ayi mai dacewa akan wani al'amari da ya sa gaba, kai kuma kana da tunani da tsinkayen nesa, to ka taimaka masa anan, ka ba shi shawarwari, ka ba shi ra'ayi mai kyau. In mutum ne mai raunin jiki, ma'ana zai tashi ba zai iya tashi, to ka kama shi ka tada shi. In misali ƙetarawa ne zai yi, ba zai iya ƙetarawa ba, sai ka kama shi ka tsallaka shi hanya. An gane ku? Duk wani nau'i na taimako ka taimaka masa. In rauni ne gare shi ta ɓangaren dukiya, yana buƙatar a agaza masa, kana da halin taimakawa ka taimaka masa. Shine yace wa nasr ba'ifi, in haƙƙin shi ne aka danne masa, baya da halin da zai fito da haƙƙin, kai ko kana da halin da zaka taimaka masa, to ka kama masa domin haƙƙin sa ya fito. Sana abu na biyar sai yace wa aunil mazlumi, wato da taimaka ma wanda aka zalunta. In kaga za a zalunci dan uwanka musulmi, a farko kada ka bari a zalunce shi. Kai koda ba musulmi bane ba, in dai kaga za a zalunci mutum, to kar ka bari a zalunce shi, ka kawo masa agaji. Idan ku an riga ya an zalunce shi, kana da ikon da zaka taimaka masa akan fito da haƙƙinsa, to ya zama wajibi akan ka ka taimaka masa domin fito masa da haƙƙinsa. Shine yace wa aunil mazlumi, da taimaka ma wanda aka zalunta. Na shida sai yace wa ifsha'is salami, wato da yada sallama. Duk wanda ka gani sawa'an ka san shi ko baka san shi ba, assalamu alaikum, assalamu alaikum, duk wanda ka haɗu da shi kai masa sallama. Na bakwai sai yace wa ibraril muqsim, wato da kubutar da mai rantsuwa. Mutum ne ya shirya abinci, yace wani yace ina buƙatar ka zo ka ziyarce ni, sai ka ce a aini ina da wani uzuri, sai yace wallahi sai ka zo. To wannan rantsuwa kar ka sanya shi kafara, abinda ake so ka kubutar da shi, ko ma wani uzuri gare ka, ka yanke wannan uzuri ka je ka ziyarce shi. Duk abinda dan uwanka musulmi yayi rantsuwa akan shi, to kayi kokari ka kubutar da shi, kar ka sanya shi kafara. Yace wallahi wani sai kayi kaza, sai kayi kaza. To wannan abin da yayi rantsuwa yace sai kayi kaza, kuma alhali abu ne wanda bai saba ma shari'a ba, to anan kada ka bar shi yayi kafara, ma'ana ka cika masa rantsuwar shi, ka kubutar da shi. Shine manzo Allah yace wa ibraril muqsim, wato da kubutar da mai rantsuwa. Duk wanda yayi rantsuwa akan wani abu yace wani sai kayi kaza, wannan abin da yace sai kayi Allah bai haramta ba, manzon shi bai haramta ba, to anan ya zama wajibi ka kubutar da shi daga wannan rantsuwa, kar ka sanya shi yayi kafara. Shine muka yi misali, mutum yayi shirya abinci yana buƙatar ka ziyarce shi, an gane? Ko kuma mutum ne yake buƙatar ka bashi wani abu, kuma kana da halin bada, yace wallahi sai ka bani, to kar ka sanya shi yayi kafara, ka ɗauka ka bashi. Hadisi ne muttafaqun alayhi, hadisi wanda yake na hudu ne ko na biyar a baban. Na hudu riwaya ta Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tadkhulu aljannata hatta tu'minu, manzo Allah yace ba za ku shiga aljanna sai kun yi imani. Sharadi na farko daga cikin sharda na shiga aljanna shine imani. Sharadi na biyo baya da ayyuka na kwarai. Abu na uku shine wato being ba sa tabbata sai in sun hadu da na uku shine kyauta ta Ubangiji subhanahu wataala qablansa kenan. Domin imaninmu da ayyukanmu yayi kadan ya cancan, yayi kadan ya shigar da mu aljanna, sai in sun hadu da rahama ta Ubangiji subhanahu wataala da fadlarsa. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa saddidu wa qaribu wa abshiru wa alamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi amali. Qalu wala anta ya rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli. Manzo Allah yace ku dan daidaita, ku dan kusanci abinda aka ce ku yi. Manzo Allah yace ku san da cewa babu ɗaya daga cikin ku wanda aikin shi zai tsiratar da shi a gobe kiyama. Sahabbai suka ce har kai ya manzo Allah, yace wallahi ku ni aiki na yayi kadan ya tsiratar da ni a gobe kiyama. Yace sai dai idan Ubangiji na ya lullube ni da rahamarsa da kyautarsa. Dan haka sharadi na farko daga cikin sharuda na shiga aljanna shine imani. Sharadi na biyu ayyuka na gari. Sai sun hadu da na uku shine fadla ta Ubangiji subhanahu wataala. Shine a nan yace mana la tadkhulu aljanna, ku san da cewa ba za ku shiga aljanna hatta tu'minu, sai kun yi imani. Wala tu'minu, an gane ku? Wani dan tabargaza na ji wannan kishi, wai yana fada yana cewa rantsuwa yake da Allah, wai wannan shugaba na Ghana Kwame Nkrumah, wai wallahi dan aljanna ne, wallahi dan aljanna ne. Me yasa? Saboda wai ya karbi bakuntar shehu da yaje Ghana. ya ringa zanowa manya-manyan arna manyan kafire cewa ƴan aljanna ne wanda akan kafirci suka mutu. Ba mamaki fada suke wai Abu Lahab shi ma wai ɗan aljanna ne, Abu Talib wanda gaya akan kafirci ya mutu baban Ali shi ma cha suke ɗan aljanna ne. To manzo Allah ya ce la tadkhulul janna, ba za ku shiga aljanna hatta tu'minu, sai kun yi imani. Duk wanda ya mutu akan kafirci Allah ya haramta masa aljanna. Sai ya ce wala tu'minu, ya ce kuma ba za ku yi imani ba hatta tahabbu, sai kun kaunaci juna. Ma'ana imaninku ba zai cika ba sai kun kaunaci junanku, sai ya zamanto junanku yana kaunar juna. Sai manzo Allah ya ce awala adullukum ala shay'in, shin yanzu ba zan nuna muku wani abu idza fa'altumuhu wanda in kun aikata shi tahabbutum za ku kaunaci juna? Sahabbai suka ce kwarai ya manzon Allah, muna buƙatar ka nuna mana abinda in mun aikata junanmu zai kaunaci junanmu. Manzon Allah ya ce to afshu salama bainakum, ku yada sallama tsakankaninku. Na daga cikin fa'idar yada sallama shine ƙara dankon so da kauna tsakankanin mu'minai. A duk lokacin da jama'a ta mu'minai ta ci gaba da rayar da wannan sunna, to junansu zai zamanto yana kaunar juna. Ka ɗauka zamanin da ya wuce wanda ba a san komai ba, sai gaishe ku, sai ina kwana, sai ina wuni, in mata ne alajikanmu da sauransu. Shin wancan zamani da yanzu ɗaya yake? Ba komai ba ya sa galibin jama'a ta mu'minai junansu yake kaunar juna a yau, illa kasancewar wannan sallama da muke yaɗawa tsakankaninmu. Sannan hadisi na biyar a baban shine hadisin Abu Yusuf Abdullah ibn Salam, Allah ya kara masa yadda, ke cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, ya ayyuhan nasu afshu salama, manzon Allah ya ce ya ku jama'a ku yaɗa sallama tsakaninku, wa at'imu ta'ama, ku ciyar da abinci ga mabukata, wasilul arhama, ku sadar da zumunta, wasallu, ku yi nafil fili wan nasu niyamun, a lokacin da jama'a suke bacci, lokacin da wasu jama'a suna bacci suna nasari a cikin dare, ku ku tashi ku yi sallah. Sallah ta cikin dare na daga cikin ibadun da ke ɗaukaka darajar mumini a nan duniya da makomarsa lahira. Sai ya ce tadkhulul jannata bi salam, za ku shiga aljanna da aminci, ma'ana za ku shiga aljanna da aminci a ranar kiyama idan kuka kiyaye al'amuran nan guda hudu. Farko ya da sallama, abu na biyu ciyar da abinci, na uku sadar da zumunta, na hudu wato shine salloli na cikin dare lokacin da jama'a suke bacci. Manzo Allah ya ce za ku shiga aljanna da aminci. Wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce. Hadisi na ƙarshe a baban hadisin Abu hadisin Abufail ibn Ubay ibn Ka'ab, ke cewa wato shi Abufail ibn Ubay ibn Ka'ab ya kasance ya kan je ma Abdullah ibn Umar. Idan ya je wurin Abdullah dan Umar, sai Abdullah dan Umar yayi jijjihi ya ja shi da sassafe su tafi kasuwa. Shine yace fa iza gadauna ila suqi, in mun yi safiya zuwa kasuwa, lam yamurra Abdullah ala saqati, wato Abdullah ibn Umar baya wucewa ga saqaf, wa ake nihi da saqaf, wato mutumin da sana'ar shi shine sayar da kaya waɗanda suke sahi. Kamar misali, kamar wanda zai ringa sai da wasu tsahin kwankuna da wasu kwalabe da wani menene, kayan da dai ba a amfani da su. An gane ku? Radi'ul mata shine ake kira da saqat, ma'ana kaya waɗanda suke lalatattu haka dai, wanda dai kawai zaman shara ne. Shine yace la yamurru ala saqat wa lam yamurra Abdullah ala saqat, wato Abdullahi dan Umar ba zai taba wucewa da wanda yake mai sayar da shara, mai sayar da bola kenan, wala sahibi bai'a, ko wanda yake da haja ya kasa kaya yana sayarwa, wala miskinin, ko wani miskini mabukaci talaka almajiri, wala ahadin, ko wani mutum ɗaya illa sallama alaihi, sai ya masa sallama. An gane, kowa ya gani sai ya masa sallama, sawa'an mai wanda ya kasa kayan sayarwa ne ko almajiri ne yana bara, ko wanda yake tattara shara ne yana sayarwa kwalaye da kwankuna da sauransu, kowane ne Abdullahi dan Umar in ya wuce da shi a nan kasuwar sai ya masa sallama. A Tufayl sai yake cewa fajitu Abdullahi ibn Umar yawman, wata rana sai nazo wajen Abdullahi dan Umar, fastataba'ani ila suq, sai yace in raka shi kasuwa, fa qultu lahu, sai nace masa ma tasna'u bi suq, yumi zaka yi a kasuwa, kai da in ka je kasuwa wa anta la taqifu alal bai'i, baka tsayawa ga wasu kaya na saidawa ka saya, wala tasalu anil sila, baka tambaya game da farashin kaya nawa suke, wala tasumu biha, kuma babu wasu kaya da kake tayawa, wala tajlisu fi majalisi suqi, kuma baka zama a wani mazauni daga cikin mazaunai na kasuwa, kawai sai dai ka jani mu tafi kasuwa. Wa aqulu, sai nace masa ijlis bina hahuna na tahaddath, kawai zauna anan mai hira, mai mun je kasuwa mai zami, kai da ba komai ba kake. Fa qala, sai ibnu umar yace ya ababatin, wa kana qufailu zabatin, yace ya kai ababatin, ma'ana ma abucin ciki, ma'ana domin yana da dan babban ciki shi al-qufail. Ibnu Umar yace masa inna ma nagadu, ka san da cewa fa kadai muna sammako ne zuwa kasuwa, min ajli salami, domin mu je mu ma jama'a sallama, wa nusallimu ala man laqinahu, dan mu ma sallama, ma duk wanda muka hadu da shi sallama. Takanas abin da yake kai Ibnu Umar kasuwa kenan. Yanzu ka shiga daga wannan kofa ta yamma kafin ka fita gabas, in dai duk wanda ka hadu da shi zaka mai sallama, akalla kama sama da mutum 100 sallama. To ina iya gulgul, Allah kadai ya san gulgudan ladan da zaka samu. Kawai fa shi yana zuwa kasuwa ba dan saye ba dan sayarwa ba, ba dan ya ji farashin kaya, kawai dan ya hadu da jama'a yayin musu sallama. Al-Imam Malik shi ya rawaito wannan hadisi a cikin Muwatta da dangane ingantacce kenan. Wannan yana nuna ya da sallama tsakankanin mu aiki ne wanda yake fiyayye. Nan insha Allah za mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.